تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da shafar ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 23 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Biya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 227, wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 228. Kafin haka, muna yi wa gaba ɗaya al'ummar Najeriya murnar dakatar da wannan biki na zaben sarauniyar kyau wanda da aka shirya za a yi nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa, kuma har an fara waɗansu bangarori na shi wanda ya jawo hasarar rayuka da aka yi a Kaduna da hasarar dukiyoyi a waɗansu sassa na wannan ƙasa. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara nesanta ƙasarmu da irin wannan mummunan biki, su umar biki wanda yake ɗauke da irin wannan musiba da ta faru. Kawai abin da ke ciki shi ne, wato ainihin mun so da a ce gwamnati ce ta dakatar da kanta, ta yi tunani don bayar da kariya ga al'ummarta da dukiyoyinsu da tsaronsu. Amma abin da kai ci da baƙin ciki ita gwamnati ba haka ce ba. Abin da kawai ce shi ne ta bawa musulmi haƙuri. Amma dai maganar cewa ta janye da kanta ba ita ce ba, su dai suka ga kila ya kamata su janye su gudu. To Ubangiji ta Allah ya kare ne kanta mu da kuma Ubangiji ta Allah ya kare kasarmu daga dukkan abin da zai zama barazana gare ta. Za mu tashi kan aya ta 228 kamar yadda muka faɗa. Mai Allah ta'ala ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
Ubangiji yake wallatallaqatu mata yi waɗanda aka saki, ya tarabbasna bi anfusihinna, za su yi jinkiri wa kawunansu ba tare da sun sake sabon aure ba, talatata quru'in, har ya zuwa tsawon lokaci na ganin jini uku ko kuma tsarki guda uku. Domin lafazin quru jam'i ne na al-qar'u ko al-qur'u, wanda yake ɗauke da ma'anar ko dai ana nufin tsarki ko kuma ana nufin jini. Malamai sun yi saɓani shin me ake nufi, jini uku ko kuma tsarki guda uku. Idan mun ɗauki cewa tsarki guda uku ake nufi, to dama baya halatta mutum ya saki matarsa sai tana cikin tsarki tsarkin da bai taɓa faruwa da ita ba. Jinin al'ada ya zo ya ɗauke tsarki ya zo mata kafin saduwa da ita sai ya sake ta. To wannan tsarkin da aka sake ta a ciki shi ne na ɗaya. Idan ta yi jini ta sake samun tsarki, an samu tsarki biyu. Idan ta sake yin jini ta sake samun tsarki, an samu tsarki uku. Ma'ana ta riga ta kammala idda kenan. Wani yanzu ya halatta ya nemi aurenta ya aure ta. Idan muka ɗauki wannan, wato ka ga jini nawa za ta yi auje bayan sakinta? Jini biyu kawai za ta yi. Domin tsarki guda uku ana yin sa ne bayan samuwar jini biyu, domin tsarkin da aka sake ta a ciki da shi ake lissafi a matsayin na farko. Wannan idan mun dauki ra'ayin malaman da suka ce abinda ake nufi da ayar shine, idan kuma mun dauki ra'ayin malaman da suka ce abinda ake nufi da ayar jini, lokacin da mutum ya sake ta tana cikin tsarki, idan ta yi jini sai tsarki, ma'ana ta yi jini ɗaya kenan, yanzu wani jinin ya sake zuwa bayan ta yi tsarki biyu kenan, wani jinin ya sake zuwa sannan aka yi guda uku, wata ta sai ta yi jini guda nawa kenan, guda uku. To waɗannan ra'ayoyi guda biyu malamai sun yi saɓani a kansu tun kan sahabban manzon Allah har zuwa yau. Akwai waɗanda suka ɗauki ra'ayin da ake kira tsarki fi aya take nufi, daga cikin su akwai Ummu Aisha, daga cikin su akwai Zaid ibn Thabit cikin sahabbai kenan, akwai Sa'id ibn al-Musayyib da waɗansu cikin tabi'ai, wanda kuma a kansa Imam Malik ibn Anas ya tafi da Imam Shafi'i kan cewa abinda aya take nufi shine tsarki. Akwai kuma waɗanda suka ɗauki ra'ayin abinda ake nufi shine jini, Khulafa'ur Rashidun guda hudu din nan duk sun ɗauka jini ayar take nufi, wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin manyan malamai kuma daga cikin wato ma'abuta mazhabobi, Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa duk suna ganin cewa wato ainihin jini ake nufi da ayar. Don haka dai tattaunawa su suna da faɗi, dalilansu kuma suna da yawa, kowa akwai abin da yake kafa hujja da shi wajen tabbatar da ingancin mazhabinsa akan mazhabin dan uwansa, ayoyi da hadisai. Amma idan mutum ya bibice su, to zai isa cewa lallai dalilan da aka kafa hujja da su wajen cewa tsarki ake nufi da ayar suna da kwari kwarai da gaske, domin za mu iya fahimtar haka a cikin fadin Allah ta'ala wa ahsul idda, da kuma yake fatallikuhunna li'iddatihinna, sannan yake wa ahsul idda, Allah ce fatallikuhunna, in za ku saki mata ku sake su li'iddatihinna, a lokacin da ya dace da su fara kirgan idda. To lokacin da ya dace a fara kirgan idda kuma shine idan an saki ta cikin tsarki, domin idan an saki ta cikin jini ma shi sakin na bid'a ne. Ina fata an fahimta. Don gaske Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada, manzo Allah ce sai da shi ya mayar da ita, yake da Umar ɗan Khattab, sai da shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki, sannan ta take mata haila ta yi tsarki. To in ya ga dama ya riƙe, in ya ga dama ya cike, domin lokacin da take tsarki ɗin nan shi ne lokacin da Allah ya yi izinin in za a saki mace a sake ta. To idan ka haɗa wannan hadisi na Abdullahi ɗan Umar wanda Bukhari ya rawaito, ka haɗa da fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, sai ba ka sakamakon cewa abinda ake nufi da wato ainihin salasa kuru'i shine ana nufin sarki guda nawa, sarki guda uku ce. Haka waɗansu malamai suka bi suka rinjaya da wannan dalilin, waɗanda kuma suka bi ɗauki cewa su kuma jini ake nufi, su kuma suka ce ai ga manzon Allah ya ce da wata mace da'i salata ayyama aqara'i, wato mace mai istihaba wadda jini na zuwa a koyaushe, ta kasa gane yau ne kwanakin al'ada, yau ne kwanakin istihaba, sai manzo Allah ce a kowane wata yadda zaki nawa kika saba kina yin kwanaki na al'ada, in kin saba kina kwana bakwai a farkon wata, to a farkon wata sai kika kwana daya biyu uku su zuwa bakwai, sauran sun zama istihaba, ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba zaki wanka zaki sallah. Da zaran waɗansu kwana bakwai sun sake zuwa a wani farkon wata, to shine kuma sai ki sake tsayar da sallah, shine ma'ana da is-salata ayyama aqara'iki, ki daina yin sallah a kwanakin jininki. Kaga anan gurin aqara a cikin wannan hadisin yana nufin me, wanda shi ma jam'i ne kamar yadda quru yake a matsayin jam'i, da haka jini ke ne shi ake nufi da al-qara'u ko kuma al-quru. Sannan kuma suka ce kasancewar jini da shi ake lissafin wato ainihin al'ada, shi yasa wanda ba ta yin jini sai aka mayar da ita zuwa ga watanni. Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna, mataye waɗanda sun tsufa kwanaki sun yi musu yawa har sun daina al'ada, idan an sake su iddar su tunda yanzu babu jini, kamar yadda nassi ya nuna ya isna min al-mahid, sun daina tsammani jini ya daina zuwa, to iddar su shine thalathatu ashhurin. Haka wallahi lam yahidna, yara ƙanana da basu kai shekarun fara al'ada ba, inda za a yi wa yarinya karama aure sai ko miji ya sake ta bayan saduwa da ita, ga shi bata fara al'ada ba, to ita ma iddar ta tunda yanzu jinin al'ada bai zo ba wata uku, sai suka ce a nan gudun sai Allah ya ambaci zuwan jini da bai zo ba sai ce wata uku a madadinsa sai wannan nuna in jini ya zo su da shi za a yi kirki kenan. Ina fatan kun fahimci ma'anar shafin ku kun ga wannan shi ma dalili ne mai karfi wancan shi ma dalili ne mai karfi wanda kai kanin su da shi a cikin zuciyarka sai ka dauka inda mun daina yin tarbihi yanzu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna wa la yahillu lahunna ba shi halatta gare su su mata din an yaktumna ma khalaqa Allahu su koyi abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu. Me ake nufi da abinda Allah ya halitta cikin mahaifarsu? Ko a ce abinda Allah ya halitta na jariri idan mace miji ya sake ta kuma tana da juna biyu wanda kaga iddarta shine ta haihu to amma dan ba ta so ta koma dan ba ta so miji ya ce yayi kome sai ta ce ai ba ta da ciki dan te maza a ce ta gama idda to shine Allah ya ce bai halatta ba ta koye abinda ke cikin ta na jariri ko kuma a'a gashi ta yi jini na al'ada din wato ma farqallahu ta'ala min jini na al'ada sai ta koye shi cewa ba ta yi ba ba ta halatta mace ta koye abin da ke cikinta wato ainihin ko na jariri ko kuma na jini na al'ada wanda yake zuwa a kowane wata imma don saboda ta yi gaggawar fita daga idda imma don ta hana mijinta kome imma kuma don wato ta samu doguwar idda da miji zai dawo da ita dole ne ta faɗi gaskiyar hakikanin abin da yake tare da ita. Ina ga da an fahimta wato kun ga kenan a abin da ya shafi al'ada mace ita ce ake gaskatawa sama da mijinta idan mace mijinta ya sake ta ta je ta yi waɗansu watanni ya zo ya ce zan yi kome ta ce wani kome ai na riga na yi jini guda uku ko na riga na yi tsarki guda uku ba yi da iko yake ƙari ya ke bi kika yi saura ɗaya don haka ina da iko in dawo da ke idan ya ce bi kika yi ita kuma ta ce uku ne idan suka je wajen alƙali sai alƙali ya gaskata ta ya ƙaryata shi saboda abu ne da ya shafi fasa'isul lisa ita ce ta san ta yi ko ba ta yi ba sai da ya shafe ka ba sai kan kana al'ada ne. To me za ka mutu jayayya ita da suke yi ta ce ta yi kai kuma ka ce ba ta yi ba to tunda abu ne da ya shafe su irin da'awar da ta yi dole a gaskata ta to tunda duk da'awar da ta yi za a gaskata ta shine Allah maɗaukakin sarki ke zaburar da ita cewa ta faɗi gaskiya wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga mata su koye abin da ya shafi cikin su sawa'un jinin al'ada ne ko su koye abin da ya shafi jariri da ke ciki bai halatta su koye ba in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun kasance sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar gaba. Ina fatan kun fahimta to da haka abinda duk mace ta yi da'awa ta cewa ai yanzu ta yi jini uku shikenan ba za a tsareta ta sai dai malamai suka ce sai dai idan ta yi da'awa a lokaci ƙayyadajje wanda ya yi kusa kwarai da gaske to menene lokaci ƙayyadajje sai suke saɓani waɗanda suka ce idan a cikin wata biyu ta ce ta yi jini uku dole a gaskata ta waɗanda suka ce a cikin wata ɗaya da rabi ma in ta ce ta yi jini uku za a gaskata ta za a ƙareta ta ne idan ta yi da'awar jini uku a kan abin da bai wuce wata ɗaya ba ya za a wata ɗaya har ki jini sau uku ki jini ki tsarki ki sake jini ba zai yi ba amma in ya kai wata ɗaya da rabi wata biyu wata uku waɗanda suka ce a wannan duk ba shi ne ba a gaskata ta ko a ƙareta ta sai mu kirawo sauran mata ƴan uwanta mu ce ga wancan ƴar shekara kaza an sake ta yau kwana 40 ko kwana 50 ko kwana 60 ta yi da'awar cewa ta yi jini uku ya ta gama abin nan a wato idda kenan yanzu tana son ta sake aure ba ta son ta ko ba tana son ta hana mijinta kome shin zai iya yiwa mace ta yi haka idan sauran mata suka ba da fata suka ce eh ai zai iya mace ta yi sai a gaskata saboda abu ne da ya shafe a ciki dai ba wanda zai tambayi namiji sai dai ba da fata wanda ya karanta a littafi amma bai sai karanta ta ko ya gaskata ba sai dai a tambaye ta ita kadai ko kuma a tambaye taron mata don su tun da al'adar su sun san sun taba ji wata ta taba yin haka sun taba ji wata ta taba yin haka da haka ɗan wanda suke shikenan ba su taba ji ba wannan ba ta taba yi ba wannan ba ta taba yi ba wata ma ba ta taba yi ko ba su taba jin mata ta yi ba suka ce kai ƙarya ne ba mu taba jin haka ba cikin mata gaba ɗaya na wannan suke so ƙarya suke ƴan uwanki mata sun ƙare ta ki amma mijinta ba zai ƙarfe ta ba alƙali ba zai ƙarfe ta ba mufti ba zai ƙarfe ta ba wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبعولتهن أحق بردهن وبعولتهن ماذا جنسوا أحق بردهن سنة سكي دعيكم داود سوسي سنكومي في ذلك اسم الإشارة بكتكم في ذلك ينقوم وزوى بثلاثة قروء أتكم وانت اللوكة في نتوان جنيء ko a cikin wancan lokaci na tsawon tsarki uku kafin jini uku ya yanke ko kafin tsarki uku ya yanke, miji yana da damar bayan ya sake ke ci ya dawo da ke kuma dole kin koma. Shine wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika, to dan saboda kar miji ya dawo da mace ba da nufin zama da ita ba, sai dan ya cuce ta, sai dan ya hana ta yin aure, sai Allah ya ce in aradu islaha, in su mazaje din sun yi nufin sulhu, sun yi nufin suna so su dawo da matansu a cigaba da zama, ya saki matarsa daga baya ya yi nadama, tunda ya yi nadamar sakinta yanzu tana cikin al'ada, kuma saki ne na ɗaya ko na biyu ba ta riga ta fita daga cikin idda ba, to yana da dama ya ce na dawo da ke, ko ya nemi izininta ko bai nemi izininta ba, ko iyayenta sun yarda ko iyayenta ba su yarda ba, dan a wannan lokacin har yanzu matar saki, idan mutum ya saki matar saki ɗaya ko saki na biyu lokacin da suke cikin kwanakin al'ada, har yanzu ma ta ce aure baya gutsurewa gaba ɗaya sai ta riga ta fitar da cikin idda, amma matukar suna cikin idda ma ta ce, da haka da zai mutu a lokacin za ta shiga danta, da za ta mutu ita ma shi ma zai shiga danta, duk za su gaji juna, da haka ba shi halatta idan ya zai ce zai dawo da ita ta ce ba za ta koma ba, ko mahaifinta ya ce ba za ta koma ba, ko wakilinta ya ce ai ba za ta koma ba, ai ba neman izinin sa kake ba, labari kake ba ma dawo da ita, shikenan babu yadda iya da ke inda ya san addini, inda ya san addini bane ba zai tsaya ta gida ce ba ta koma ba, amma ya san addini zai na kyalasi ta koma, da haka kai ma na mutu sai aka yi kake ɗinka da ciyar ɗin cewa yana radu isla an bai ta ko, walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walahunna su mata suna da haƙƙi mislu alladhi alayhinna, kwatankwacin irin haƙƙin da ke kansu na cewa dole su yi wa mazajensu, to su ma suna da irin wannan haƙƙi akan mazajensu din da dole mazajensu su yi musu bil ma'ruf ta hanya sananniya a shari'a, walil rijali alayhinna daraja, mazaje suna da daraja akan mata, suna da daraja da falala, imar su ba ɗaya bace, daraja su ba ɗaya bace ba, da haka sai aka ce shine shugaba akan ta, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم, دليل غدابي يسا yake da falala akanta, dalili na farko falala ta ubangiji da yake da ma ya fifi ta mazaje akan ba, Allah ko fa'al li ba yuridu ne ba wanda yake yake masa damme, da sai ce bima faddal Allah ba'dahum ala ba'd, dalili na biyu dai shine yake daukan nauyin tiyar da ita, tunda kansa daki har zuwa tiyar da ita da sutura da wurin zama da duk abin da ya kamata, wa bima anfaqu min amwalihi, ababan nan guda biyu su suka ba su kima da daraja a kanta, da haka sai zaman to shine shugabanta, abu na farko falalar ubangiji haka yake da ma ya fifita bangaren mazaje akan matsayi, abu na biyu kuma abin da yake siyarwa miji na daukan hidima da dawainiyar matarsa, da haka sai zaman to shine shugaba a kanta, shi ne ma'ana wani rijali alaihin da daraja, wallahu azizun hakim, ubangiji ta Allah shi ne aziz magowayi wanda ba abin da ke gagararsa, sannan kuma shi ne hakim mai hikima a cikin dukkan abin da ya zartar na hukunce-hukunce. Ƙarin bayani guda biyu kawai za mu yi, lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, cewa mataye waɗanda aka saki za su yi jinkiri na zaman idda har jini uku ko tsarki guda uku, wannan ba dukkan mata ba ne wannan hukuncin ya tafi, a'a akwai sharuɗa kafin mace ya kasance iddar ta jini uku ne ko tsarki uku, sharuɗi na farko ya kasance mijin da ya aure ta ya taɓa saduwa da ita, inda da aka yi aure bai taɓa saduwa da ita ba to kuma sai ya sake ta, to babu wani idda a kanta, zai iya sakinta yau da safe yau da yamma kuma ne zuwa aure ta, ba komai a kanta, dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا محل الشهر في آية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إن يكون قول ماتا كافنك سابقة سوسيقك سكيشو فما بوت إدى ذات يمكو كان سكن تيو ذات إيان أولياء يو انتنا سوسيقك هم دانكو كذا كنا مبابي تدعى أسي تيجني أبو تركي أكو سي إمدياتك سكنترسا na ɗaya kenan, na biyu ya kasance tana yin al'ada ɗin shekarunta sun kai ta yi al'ada, sannan ba ta tsoho tsufan da za ta daina yi, domin idan shekarunta ba su kai ta fara al'ada ba ko shekarunta sun kai ta daina yi, to ka ga wata uku za ta yi kamar yadda muka karanta ɗin,
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فرقين أكو يزنتو لوكتن دا أكسكيتا تنا دا أباك دا الزنابي دومي انتنا دا الزنابي إدر تشيني ذات قار لوكتن دا كهيس عندما ما الزنابي التي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن da haka idan mutum ya saki matarsa yanzu muna karfe 4 da minti 20 na yamma sai ta haihu bayan an sha ruwa da magariba shikenan ta kammala idda amma ne ku ta riga ta kammala idda dan da ake wulatul amali ajaluhunna wato lokacin tsawon idda su shine kawai ta haihu da zaran sun haihu sun riga sun kammala idda ina ba ta fahimta a ce wannan aya tana magana ne akan mata yanda ko dai lalle an taka kusantar su a aure sannan kuma ya kasance ba su da juna biyu sannan kuma ya zanto mai ya zanto babu ciki tattare da su wannan shi ne waɗanda aka ce ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su yi jinkiri na watanni guda uku kalmar walahunna wato na ƙarfi guda uku ko jini guda uku kalmar walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf mata ya suna da haƙƙi akan mazaje kwatankwacin waɗanda su mazajen suke da su akan mataye wannan jumla a dunkule take amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fashin bakinta a cikin hadisi masu tarin yawa wani mutum ya tambaye shi menene haƙin da kowace mace take da shi akan mu sai manzon Allah ke cewa ka tiyar da ita idan kafi ka tayar da ita idan kata kai mata tufafi lokacin da kai tufafi sannan kuma idan ka tashi ladabtar da ita karka doki abin da ya shafi kewayen fuska sannan kuma karka munana mata shine faɗin bakar magana kamar mutum ya zage ta ko kuma ya aibata gidansu ya ce ƴar talakawa ko ya aibata ƙabilarsu ko ya aibata garinsu ya ce ƴar ƙauye ko wani abu makamancin haka manzo Allah duk ya hana wannan mace tana da haƙƙi akan ta karka yi mata wannan sannan kuma ya bayyana a cikin wani hadisin haƙƙi da mace take da shi na kusantar ta ko saduwa da ita ko ɗauke mata kewa ta fuskar saduwa don wannan ɓangare ne cikin ɓangarori na aure irin yadda kake da wannan haƙƙin a kanta ita ma tana da shi a kanka irin yadda kai aka ce idan ka nemi kusantar ta taƙi za ka kwana mala'iku suna tsire mata albarka Allah kuma ba zai yarda da ita ba sai lokacin da ta zo ka nemi afuwa ka ce kaya yafe sannan Allah ya yarda da ita ha kuma sallarta ba za ta karɓi ba har sai lokacin da kai ka amince da ita to irin yadda aka faɗi haka kai ma ka tabbatar tana da wannan haƙƙin a kanka duk da kai hadisi bai zo ba ya ce a tsire maka albarka amma wannan ayar ta ce walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna darja lalle tana da haƙƙi kai ma a kanka irin wanda kake da shi a kanka wannan misliya din da Allah ce walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wato misliya bil ijab kenan ba fi adadin wajibat kake dangin wajibi da yake kanta wanda dole kai ma kai ma akwai wani dangin wajibi da yake kanka kuma dole kai masa da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kare da da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa kyautatawa a cikin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi ku kyautatawa iyalinsa yake ni ko na fi ku kyautatawa iyali da haka manzo Allah ke zama yayi hira da sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah yayi hira da ummuna Aisha haso bi karo na farko ta tsere miki karo na biyu ya tsere mata sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya samu Aisha tana son wani abu ta sai ya karbi kofin da take sha sai ya sanya bakin shi daidai inda ta sa bakin ta sha da haka manzo Allah yake yin tarhimi wajen kiran sunanta sunanta Aisha to amma sai ce ya Aisha dan sanya mata wani karkashi a jika ta ji cewa ta isa a wurin miji wato ta ji cewa a sai bayan kasance wasu shugaba kuma abokin wasa ne abokin wargi ne abokin kwarkwata ne abokin a tattauna da shi a yi shawarwari ne ya Aisha haka manzo Allah yake faɗa ta musamman da ummul Aisha dukkan waɗannan suna daga cikin ababai waɗanda mataye suke da shi na haƙƙi wato ainihin akan mazajensu wanda dole ne
a karkashin wannan aya akwai wani abu da Imam al-Qurtubi ya kawo mai ban sha'awa, don haka sai na ɗauko littafin gaba ɗaya dai in karanto muku don ku san cewa wato aikin aiki. Karkashin walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja. Yace da Abdullahi dan Abbas yana cewa inni la atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li. Yace da dama nakan yi ado ga matata ba dan in je unguwa ba, ba dan in tafi daurin aure ba, ba wai dan yau Juma'a ba, kai in yi ado in zauna a cikin gida, in sanya turare, in karya hula ga kaya masu kyau domin matata kamar yadda nake son ita ma ta yi mun wannan. Haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa ma uhibbu an tanzifa kull haqqi alladhi li 'alayha fatastawjib haqqaha alladhi laha 'alayya. Yace ba na son dukkan wani haƙƙi na in ce sai ta bani, dan ni ma ba na son kuma ta zo ta ce duk nata din sai na bata, na san ba zan iya bata nata gaba ɗaya ba, zan yi kokari in bayar, to ni ma kar in ce sai na nemi nawa 100%. Ina wadon duk bayanta wato idan ka ce dole sai ta baka naka haƙƙin 100%, kai ma sai ka yi tunani kana bata nata 100%. Idan kana so ka yi mata ado, to kai ma kana yi mata ado. Idan kana so ka shafa turare, to kai ma kana shafa turare kawai don ka ji ba don ka fita unguwa ba, ba don ka tafi ɗauran aure ba. A cikin mu akwai wanda yake zaune a gida baya ado, sai in zai je ɗauran aure, sai in zai fita kasuwa ko in zai fi ofis, amma in yana zaune a gida daga shi sai da jerin wando da babban riga ba jamfa, kanshi ko tajewa bai ba, bai gyara gemunsa ba, bai gyara gashin bakinsa ba, bai goge haƙoransa ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, kawai yana zaune wani aiki a gida yake. In ka gaje zuba mun ruwan wanka, zuba mun ruwan wanka, ma'ana za su ɗaurin aure ko za su kasuwa ko za su ofis, ita ta fi da kimar da zai mata wanka. To Abdullahi dan Abbas yadda nake son ta yi mun, ni ma haka nake mata. Daga nan sai Imam al-Qurtubi yace amma zinatul rijali, amma ado na mazaje, fa ala tafawut ahwalihim, wannan gurgurdan yadda halayensu suka sha babban. Adan da ake a birni ba shi ake a ƙauye ba, adan da ɗan boko zai yi ba shi ɗan kasuwa zai ba, adan da dattijo zai yi ba shi saurayi zai ba. Ala tafawut ahwalihim, kowa da irin adansa. Fa innahum ya'maluna zalika 'ala al-labaq wal wifaq. Yace babban dai abin da ake so su kware wajen iya ado din, su mazaje in za su yi wa matansu ado, wal wifaq kuma su yi abin da shi ita matar ta fi sha'awa. Dai idan kai ado da abin da ba shi ta fi sha'awa ba, kila wata ba ta san jan tufa fi gawu, sai ka kace ka samu ta jantar da gawu tana ɗaukar ido, ka ga ba za ta burge ta ba, ga jantar da, ga jantar barau, ga jantar da, ga jantar kalmi. Ita ta yana wasan kunna wuta, yana wasan kunna wuta ake ba. Kila wata bulu take so, kila wata abin da take so mai ruwan toka, kila wata mai ruwan ko take so, kila wata kore ita da take so, sai ka tambaya ko tadda ce ka zaɓo guda biyu ko uku sai ka shigo gida, wacce kike so in saya, wacce ta fi burge ki. Idan huluna ne, wacce kike so in saya, wacce ta fi burge ki. Qurtubi yace kai dai abin da zai dace, faruddama kana zinatan taliqu fi waqtin wala taliqu fi waqtin. Akwai adan da zai dace da wani lokaci, amma ba zai dace da wani lokaci ba. Adan da za a yi da rana ba shi za a yi da daddare ba. Da daddare bayan sallar isha'i na sa wani babban riga har da jamfa da ACT, ai sai dai ka samu kayan da za su dace da wannan lokaci. Kuma ana sanyi, ina sai ina ta kaya wanda ba na sanyi ba, ana zafi sai a ganka da riga sanyi a jikinka, kai ba ka san bai dace ba, duk ka hada gumi komai za ka yi daidai dace. Fazinatun taliqu bisabab wa zinatun taliqu bishuyukh wa la taliqu bisabab. Akwai ado da yake dacewa da samari bai dace ga dattije su ba, akwai wanda yake dacewa ga dattije bai dace ga samari su ba. Ala tara anna shayka wal kahla idha hafa sharibahu li tabihi zalika wa zalahu. Baka ganin mutumin da yake irin shekaru 40 zuwa 50 lokacin da ya rage gashin bakinsa sai kaga cewa hakan yayi masa kyau. Yace amma saurayi wanda bai fara gemu ba gashin baki ya fito, idan ya aske shi kuma sai kaga yayi muni. Na fata an bayyana. Yace sai kaga yayi muni. Wa idza waffarat lihiyatuhu wa hafa sharibahu zanahu zalik. Amma saurayi idan yana da wadataccen gemu kuma ya dace gashin baki bai tsawo ba, sai da hakan yayi masa kyau. Baka ga wato kaga ahlus sunna ne wannan littafi. Lalle Imam al-Qurtubi ahlus sunna ne wannan. yace wa tadaruka fi ta'anil kiswa haka abin yake wajen tufafi fa fi hadha kulluhu ibtida'ul huquq a cikin wannan duk ana so ka bada cikakken hakinka fa inna ma ya'malu 'ala al-labab ni dai abin da nake so in ji gurbi ya kasance ya gwamnati wajen iya ado wal wasaqi kuma ya mata irin adan da ita ce take sha'awa li yakuna inda imra'atihi fi zinatin tasurruha wa yu'iffuha an ghayrihi min ar-rijal hikimar cewa kai mata abin da take so dan ita ce za ta gani sai hakan ya kasance ya dakatar da idanta akan ka bata ketare ka ta hango wani ba idan kai adan da baka birge ta ba sai ka ji tana sha'awar ta ga wannan adan a jikin wani namiji idan kai karin hular da ba shi take so ba sai ka ga tana son ta kalle wani namijin da ya karin hular da shi ya fi birge ta idan kai magana wadda ba ita take so ta ji ba sai ka ji tana son ta ji wata maganar a wurin wani namijin ba kai ba kace ta ake so ka kula me take so tun daga zance har tufafi har tahula har komai dan kai mata abin da zaka rinse mata ido ba zaka ga kowa ba sai kai wannan ka duk abin da malamai suke zana wani addinin musulunci wa kazalika al-kufr min ar-rijal yace to sa salli a wajen mazaje minhum man yaliqu bihi wa minhum man la yaliqu bihi akwai wanda in sa salli zai kyau akwai wanda in sa salli zai muni in ka san ka sa salli muni zaka yi to bai kamata ka sa fa amma at-tayyib yace amma ka ga turare wa siwak da aswaki wajen goge hakori wal khilal da sakate tsakanin hakori ta yadda da dukkan ya tsaya tsakanin hakori warrani jiddaran da gusar da dukkan wani gafi a jikinka gafin hamata da gafin gaba da sauransu wanda dai duk bai dace a ganshi ba gusar da shi wa fuduli sha'ari da dukkan wani abin da ya karu kan bukata na gafi wa tatahiri da yin wanka akai akai wa kalmil azhari da yanke farce fa huwa bayyinun muwafiqun lil-jami wannan ya dace ga dattijai ya dace da samari kowa zai turare asuwaki akai akai wanka akai akai wankan safe daban wankan daddare daban yace wannan ya dace da kowa yace wal qidadu lil shuyukh yace ko shi ko dattijai suna iya yi suna da wannan dattijai irin da garin suke dan ko ba haka ba wal khatam lil jami' amma san yazo da ya dace da kowa da saurayi da dan tsaka tsiki da tsoho duk za su iya san yazo bi min al-tibabi wa shuyukh zina وهو هل الرجال على ما ياتي بيانه في سوره النحل يتي سن يزو بي اي ادو ني da maza kamar yadda bayanin sa zai zo nan cikin suratul nahl a gabatan kuma alaihi an yatawaqqa awqati hajatiha ila rajuli sannan ya kamata in yana zaune da mace ya kiyaye wani lokaci ne take bukatun ta na miji fa yu'if hadan ya kosar da bukatar ta a wannan lokacin wa yughniha an tatallu ila ghairihi ya hana ta leke dan kallo wani baki ba wa irra ar-rajul min nafsihi ajazan in namiji ya ga ya kasa ta wannan bangaren an ikamati haqqihi fi marja'iha baya iya biya mata bukatar kwanciya akhadha min al-adwiyati allati tazidu fi bahihi wa tuqawwitu hawatahu hatta yafa babu laifi ne je nemo magani dan kara kansa kwari dan ya gamba imam al-qurtubi gaskiya aljami'u da kan qur'ani wato dan haka malamai da suke bayani akan wannan ba sa jin kunyar su bayyana wa abin da yake ilimi ne ya tabbatar da shi kuma haƙƙi ne da mata suke da mata suke da shi a wurin mazajin su dan haka ma suke cewa yana daga cikin hikima kar tsoho dan shekara 50 yace zai auri budurwa yar shekara 16 ko 17 domin matsalar da za ta faru shine idan aka ƙara shekaru 20 nan gaba ko mu ce a ƙara idan aka ƙara shekaru 20 nan gaba tana da shekara 17 ya zama shekarunta nawa 37 shi kuma shekarunta nawa 70 shi sha'awar ta fara ku ita kuma ta zo daidai ganiyarsa ba zai iya biya mata bukata ba da haka da tije sai ka hakura samu yin shekara 20-25 dana ka fi tare ko ba haka ba amma kana zo kai kai expire ita kuma tana nan da sauran bajiran ta suna aiki yare kai kuma ka riga ka kammala shi yasa Imam Ibn al-Jawzi a cikin littafin Saidul Qatir yake cewa in har tsotsi ya sa dattijo ya aure yarinya yace to ya samu abin da zai rinka ba ta na cin hanci dai ya lallace ta ba ta hakuri amma zai bada iya mata bukata haka ya faɗa cikin littafin Saidul Qatir ka ga wannan sun shekara 900 wuce manyan malaman musulunci dan yana da littafin tafsiri Zadul Masir Zadul Masir yana da littafai na hadisi sai yake da kitabul mawdu'at tattar hadisi da aka yi wa manzon Allah kare ya yi tafi a kansu da sauran wato da tafi a ɓangarori daban-daban na addinin musulunci. Wato dai walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim. Rikin gane haƙƙin da mace take da shi a kanka wani lokacin sai ka saka tare da haƙƙinta kuma ya kasance hakan ya saka cikin wani hali, ko ita ta tare da haƙƙin mijinta hakan ya jefa mijinta cikin wani hali. Amma idan kowa ya gane cewa yana da haƙƙi akan dan uwansa, yadda zaka zaɓi magana mai kyau ka faɗa wata maganar matar banza a waje, ba haka zaka yi ba. Zaɓi magana mai kyau ka faɗa matarka, yadda zaka yi ado mai kyau dan wata karuwa a waje, ba haka zaka yi ba. Ka yi ado domin matarka, yadda zaka zaɓi abinci mai kyau, lemo mai kyau na sha, irin wanda yake na zamani, ko na cikin kwalba, ko na cikin gwangwani, ko na cikin leda, ka je ka kaiwa wata don ka birge ta, to ya kasance iyalinka za ka kawo. Idan har muka yi haka sai gidanmu su gyaru, sai ya kasance kasuwar karuwanci ma ta mutu gaba ɗaya. To amma sai kowa tsakanin maza da mata ya tsaya tsaye ya gane akwai wajibi a kaina, dole in sauke shi. Ita mace ta ji akwai wajibi a kaina dangane da abin da ta fi mijina, dole in sauke wannan wajibin, ya zan yi in gyara. Miji ya gane haka, to shi kenan sai komai ya abin. Amma idan ya kasance mace ta kasa yi wa mijinta wannan, ba yi da tsoron Allah, idan wata ta yi mata a waje sai ta kwace miki miji, ke kina zaune a gida. Ba haka ya kamata a yi wannan. Sai ka kwace miji, ke kina zaune a gida. Ha, kai ma namiji idan ka kasa yi wa matarka wannan, sai wani ya kwace ma mata, kai kuma kana zaune a gida, haka baka sani ba. Duk irin wannan yana faruwa. Don haka duk abin da ka san matarka za ta yi sha'awa, ka kiwace shi don ka mata. Idan ka kimanta ta da ganganci, to za ta yi sha'awar wannan ta hanyar haram. Illa iyaka, in mai tsoron Allah sai kira tsoron Allah ya kasan da jeka, in mara tsoron Allah sai kuma babu yadda ka iya. Allah ya rufa mana asiri. Allah ya shiga katanga, Allah ya sanya katanga karfi tsakanin mu da dukkan ayyuka na fasadi. Ubangiji ta'ala ya wadatar da mu da halal ta yadda ba sai mun je ga haram ba. Ubangiji ta'ala ya ce wallahi rijalu alaihinna daraja wallahu azizun hakim. Sai ayata
at-talaqu mawwasan fa in kuntum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
Ubangiji ce at-talaqu marratan, saki iri biyu ne. Lafazin at-talaq ana nufin at-tatliq, kamar yadda as-salam yana nufin at-taslim. Suka ce at-talaq din ne wato mudaf ne, akwai mudaf ilayhi, wato shi mudaf ilayhi ne, akwai mudaf da aka shafi. Ma'ana adadu at-tatliq marratan, adadin saki wanda ake iya yin komai a cikinsa guda biyu ne. Daga nan idan mutum ya yi saki yana da nema ya dawo da ita, ya sake yin saki na biyu ya ce ya dawo da ita. Daga nan gurin fa imsakun bi ma'rufin, ko dai ya rike ta hanyar da ta dace a shari'ance, babu cuta ba cutarwa. Aw tasri'un bi ihsan, ko kuma ya sake ta kuma tare da ihsani da kyautatawa. Saki ba tare da zagi ba, saki ba tare da cin mutunci ba, saki tare da ba ta da kyauta ta tamattu'i da aka ce idan an saki mace a bata, kamar da ayoyi za su yi bayani a nan gaba. Wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa, lokacin saki shi ma ana son a sake ta da kyautatawa. Yadda a zama za ka kula da ci da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan, to haka wajen saki za ka lura wani lokaci ne shari'a ta ce a saki mace. Shari'a ba ta yadda a saki mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu sarki. Shari'a ba ta yadda a saki mace ba idan ta samu sarkin da ka sadu da ita, dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi sarkin da ba ka sadu da ita ba. shari'a ba ta yadda ka saki mace ba, ka ce dole ta kwace kayan ta yau, tunda saki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda, kai za ka sayar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda. Salasata furu'in da muka bayyana a baya, tsarki uku ko jini uku. Sana a cikin wannan lokaci ba zagi, ba cin mutuncin iyayenta, ba yin kwalla da kayanta, ba kirawo mai agoru kura ka ce dole a kwace kayanta. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم باشا لك بريك كوما زادي أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كتير ذاكو كرؤون أبو سجن أبن لكوك بيو ما تايمكو أما سيئن سباكي إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله سيفا إنسو ما أورتا سنزتو رمضات يصير بدوكو شن ألما أبن لكوك سيئا ما ترك لوكو شن أورتا wanda yake da cikin ma'anar sadaki, sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki, sai ka zo za ka rabu da ita, ba ka cewa kawo duk abin da na kashe dai in ciki shi ne wala yahdu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa Allah yuqima hududallah, sai dai in kun tsoron ba za su iya tsaida dokar Allah ba. Fa in kuntum Allah yuqima hududallah, fa in kuntum idan ku waliyan aure majibinta lamarin ma'aurata biyu, dangin miji da dangin mace, in khiftum idan kun ji tsoron Allah ya kima hududallahi, ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare, fala junaha alaihima, a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi, cikin abin da ta fanci kanta da shi ita mace, ma'ana mace ce tana tare da miji bayan an riga an yi aure, sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta, da san yana son ta yanzu baya son ta, to ba ya da ikon ya karɓo wani abu don ya sake ta, sai dai ya sake ta haka kawai don kare shi ta daita. Ana zaune mace ce ta ji ba ta sha'awar miji, da ita ce ta ce sai ki in ba ki bari biya, yanzu kuma ta fasa ba ta so, to ba za ta zo ba ta matsa miji ta ce dole sai ka sake ni, a ni ina son ki, dan ba za ta ce dole sai na sake ka, dole sai na sake ki, ba zan sake ki ba, a dole sai ka sace ni, a ni ba zan sake ki ba. A irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi, shi ne ta yi kulli abinda duk ya kace da sunan ta baki, to sai ta ɗauki kayan su sai ta mayar masa, idan ya karɓa shi kuma sai ya sake ta, shi ke nan an riga an huta. Waɗansu malamai suka ce karɓar wannan abin da ya kace kaɗai sunan ta saki, ko da bai ce na sake ki ba, amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki, domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi mijina wane, ba na zargin sa game da addini, ba na zargin sa game da dabi'u na gari, mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari, sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci, abin nufi ina jin tsoron in saba mishi ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba, zan kangare masa tunda ba na kaunarsa, wannan nake jin tsoro in ko na kangare masa Allah zai kamanta wannan laifin. Sai manzon Allah ya ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a tarudina alayhi hadiqatahu, sai ce idan ba su gonarsa, sai manzon Allah ya ce iqbalul hadiqata wasallikha taliqata, karbi gonarsa kai mata saki daya. To kaga anan bayan ya ce karbi gonarka sai kuma ya ce ka sake ta, inda karbar gonar kadai saki zai da, ba kuma sai an ce sake ta ba, amma ka karɓan gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma daban. To don haka dai wannan shi ne abin da ake kira kulli, mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta san miji, shi ko miji na san ta, to anan gurin sai ta ɗauki abin da ya kashe wajen aurenta da ba su kayan su don ya samu auren wata da wannan, ita kuma shi kenan sai ta fita. Aure ya lalace ko mu ce aure ya tafi, dan wadansu suna ganin wato shi wato anafin khulu'i fasxi ne, lalata aure ne aka ba wai saki bane ba, wadansu kuma suna ganin ba fasxi bane ba saki ne. To dan haka ne ma sai malamai suka yi tsakani kuma shin idan an yi khulu'i ga mace menene abin da za ta yi ta yi idda, jini daya ko sai ta jini uku? Wadansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi idda. Usman dan Affan kamar da aka rubuta daga rikici idan tai jini dai kike nan ta riga ta idda za ta iya wani aure, in dai kulli akai ina fata an fahimta. Sannan miji baya da dama bayan ta baki abin sa ya karba aure ya lalace ko ya sake ta, daga baya kafin ta kammala idda yazo ce na dawo da ke
babu komai a cikin khulu'i. Da haka ne kuma maliki yanzu suka ce al khulu'u talaqatun ba'ina, abin da suke nufi talaqatun ba'ina bi ma'ana la yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi, namiji ba ya da ikon dawo da matarsa, dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban, sawa'un shine yake son ya dawo, ita kuma ta amince ta sake komawa, ko kuma wani ne daban ba shi ba. Ina ta damu fahimta shine fa in kuntum Allah ya juma hududallah fala junaha alaihim fi masjidih, tilka hududullah, wadannan sune dokokin Allah da ya iyakance muku, fala ta'tuha karkuki fi rusul, wa man yata'adda hududallah, dukkan wadanda za su ketare dokokin Allah bisa ganganci, fa ulai kahum zalimun, irin wadannan sune azzalimin.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
فإن طلقها إذا يسكت سكين أكو، ما يسكت سكين أكو دل أبيات الطلاق مرة ثانية. سكي ولد أجد إكم كومي بداجوني. Sai ya zai ce fa in talaqaha, idan ya sake ta ya zama nawa kenan, na uku to fala tahillu lahu min ba'du, ba ta halatta a gare shi daga baya, hatta tankiha zawjan ghayra, har sai ta auri wani namiji ingantaccen aure wanda ba ittifaqi suka yi ba da mijin farko. Don wani lokaci mutum zai saki matar sa saki uku, daga baya sai Allah ya jarrabe shi ji yana kaunar ta, ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa, sai ya je ya samu wani yarjejeniya da shi da Allah ka je ka auruwance, idan ya zo bayan kwana kaza sai ka sako ta don in samu damar mayar da ita, tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an sake wani sabon aure. To idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu, wato gaba ɗaya su biyun Allah ya la'ance su, domin miji na biyu ya zama al-muhallil, miji na farko ya zama al-muhallalu lahu, wanda aka halatta masa kenan. Shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidansa na farko, shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa don ta dawo. Duka guda biyun manzon Allah ya la'ance su, ya cinye musu albarka. Ina ba ta fahimta. Amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari suka yi ittifaki ka aure ni, amma fa daga baya za ka sako ni, kaga ba da mijin farko aka yi ittifaki ba, shi mijin farko ba ya da labari ba, ita ce ta je ta yi aure, auren da ake kira auren kashe wuta, dan ta je ta yi ittifaki da wancan mijin daga baya, bayan an yi aure an sadu da ita an gama an gwancin sati ɗaya suke ta, to ya halatta kuma ko bai halatta ba? Ittifaqin baya shiga cikin al-muhallil wal-muhallal lahu, tunda mijin farko bai san na biyun ba, in ma ya san su ba da shi aka yi ittifaki ba, dan haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi. Sai dai abinda ake jin tsoro su faɗa su mai sa auren mutuwa, mutum ya jeje ne ya zo lokaci kaza shikenan aure ya mutu. To anan gurin kaga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta zai sake ta saki uku, yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma, da haka ta yi yarjejeniya da kai ka yarda ka aure ni dan lokaci kaza shikenan ka sake ni, gaskiya wannan yayi kamance shi ne da auren mutuwa. In ba mu yi nassi kai tsaye mun ce auren mutuwa bane ba, akwai kama mai girman gaske tsakaninsu da auren mutuwa. To kaga anan gurin abinda ake ji ma tsoro kenan. Amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba, ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne, amma lokacin da ya zo zance ta bashi fuska komai da komai faran faran, an zo an yi aure ta riga ta tare, an yi amarci kwana biyu kwana uku, kawai da nan ka dawo gida da yarka zarka a hannu sai amure ta ɗaure fuska, a ƙasar za a yi siya kenan. Kawai ta yadda ta fita ba sanin take shiga ba, ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har kai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba ka rubuta takarda ka take ta. Sai ta koma ya halatta na faɗa mai in ta koma wani na farko ba komai, dan ba auren mutuwa bane ba wannan, bai kama da auren mutuwa ba, ba kuma da jini na akai da mijin ba, sai dai kawai anan gurin bata kyauta ba da taimaka rufa rufa, ta je gidanta ba da niyyar zama ba da nufin kashe wuta,
shi yasa aka samu suna auren kashe wuta. Ina ba ta fahimta da haka dai a takaice ƴan uwa, idan mutum ya saki matarsa saki na uku, to ba ta halatta ya yi komai har sai ta auri wani namijin, kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya faru a tsakaninsu. Da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku, sai dai ta auri wani mijin, sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin na wa nabi da na aura matsayinsa aure na kawai matsayin geza ta bargo ko geza ta godo wanda ake rufa da shi, kun san geza dai ma'ana kamar lagwani, ma'ana baya da ƙarfin mazakuta. Sai manzon Allah ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki koma wurin na farko? Ta ce kwarai abinda nake so kenan. Sai manzon Allah ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatati, har sai ya dandane shi kuma kin dandane shi. Yanzu an yi aure bai taɓa saduwa da ke ba, kina saboda ba da mazakuta kamar da kika faɗa ko don wani dalili, yanzu kuma kina son ya sake shi koma wajen na farko? Ko ya sake ki ba shi halatta ki tafi wajen na farko? Har sai kin yi auren da lalle miji ya taɓa saduwa da ke a ciki, sannan idan ya sake ki ne kika yi iddar sai na farko, kuma yana dama ya mai da shi. Ina fatan kun fahimci matsala. Kina fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in tallaqaha, idan ya sake ta, fala junaha alayhima an yataraja'a, shi nabi din da ya aure ta da ya sake ta, to babu laifi an yataraja'a su koma ita da wancan na farko. In zanna an yuqima hududallah, in sun sami yaqini a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah, ita za ta kare mutuncinsu shi ya kare nata. Wa tilka hududullah, waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayaninsu. Yubayyinuha, Ubangiji ta'ala yake bayyana su da kaumin ya'lamun, ga mutanen da suke da sani.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وإذا طلقتم النساء كما ذي إذا كنت كما تينكو فبلغنا أجلهن سيكة تلوختي إذا سياكسا سولا كتن إذا ستينكي فأمسكوهن بمعروف إذا كنا تنسو سيكو لكي ستاردك يرستاوى ويكو ميكوتي نادا ولكي أو سرحوهن بمعروف ko kuma ku kyale su idda ta su ta kare in ba ku da sha'awar yin komai su ma ta hanyar da ta dace a shari'ance. Ka kula da ladubba na saki, ka kula da ladubba na zama ɗin in za ka zauna da su, ka kula da wajibabbin al'amura da aka tilasta maka wajen zama da ita, ka lura kuma da wajibabbin al'amura idan halin rabuwa ya faru. Wala tumsikuhunna dirarar lita'tadu, kada ku ce za ku riƙe matanku dirarar da nufin tutaswa, lita'tadu don ku ketare iyakar Ubangiji. Wato ba shi halatta ka ce na dawo da ke bayan ko ba nufin a zauna lafiya take ba, a'a niji take ka hana ta auren wani, kawai niji take ka cutar da ita, ko niji take ka sa ta cikin wani hali na damuwar da sai ta fanshi kanta ta hanyar dawo maka da sadakin ka, wannan bai halatta ba. Shine wala tumsikuhunna dirarar lita'tadu, wato kar ku ce za ku rike su don cutarwa don ku yi ta'addanci. Wa man yaf'al zalika, dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata din nan, wato ya rike mace da nufin cutar da ita, faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa, kar ku riki ayoyin Allah da hukunce hukuncen sa ababan yau iskilanci. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'mar Allah madaukakin sarki akan ku, ni'ma ta musulunci, ni'ma ta saukar da alqur'ani da saukar da waɗannan dokoki. Wama anzala alaikum minal kitab, kuma ku tuna abinda Allah ya saukar akan ku na littafi, wal hikmati, da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'idukum bihi, wanda yake muku wa'azi da shi. Wattaqullah, ku tsorata Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa. Wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim, ku sani cewa lalle Allah madaukaki alimun masani ne bi kulli shay'in, dangane da kowane irin al'amari babu abin da yake jahilta. Ba shi halatta ga mutum ya rike mace cutar da ita da nufin sai ta fanshi kanta, zai yi hakan ne kadai a lokaci guda idan ya kasance ta aikata alfasha kamar da surtun nisa ta fada illa an yati ne fasitin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya to shine mutum zai iya rike mace har sai ta tsinci kanta da kanta shine ko malaman tafsiri suka ce alfasha mabayyaniya kamar da ta aikata ta yi zina mutum mata sa ta yi zina ya sake ta haka yayi hasara ya ci gaba da rike ta idan zai ci gaba da zama da ita ka bayan da shi ya tabbatar ta yi zina ko ya danta da idansa ko ya samu shaidu masu kwari akan cewa ta yi to a nan gurin sai ta matsanta mata har ta ji dai kawai ta gan mace wa kiɗa da karatu ma'ana har gara ma ta kashe ko ta ba shi ko nawa ne ya kashe wajen aurenta don ya sake ta to wannan tunda ta yi fasikanci ya halatta kai mata wannan musgunawa har ta fashi kanta wajen su malaman suka fassara cewa fahisha mu bayyana shine idan ta yi rashin kunya ga iyayenka kuna zaune a gida ɗaya kai da iyayenka amma tana yi wa iyayenka rashin kunya ba ta ganin girmansu ba ta ganin mutuncinsu an bincika su suna kiyaye haƙƙinta na matar ɗansu amma ita ba ta kiyaye haƙƙinsu na cewa iyaye ne ga mijinta to wannan ma za ta iya musguna mata har ta fasu kanta ko kuma idan ta yi nishuzi wato ba ta jin magana yi kaza ba zan yi ba ko ba ta ce ba za ta yi ba karshe dai har ka je ka dawo ba ta yi ba ko manta ta yi ba ko yi kaza ta tashi ta yi ba yadda kake so ba ko kuma je ki yi kaza mana ki je ki yi min kaza mana su kai tsaki sannan sai ta tashi ta je ta yi to wannan duk rashin kunya ne wanda mutum zai iya musguna mata har ta fashi kanta da kulli ina ba ta an fahimta dan kake je kai hasara dai da kai ma tsaki kai haushi ka zo kai saki kai kai hasaran sadakin ka yanzu ba ka tudu sadakin da za ka auri wata to amma kai ma sai ka juya ta wata tsiyar shi ne ka sa ta a bango ta ji gara ma dai ba ta gidan da tana gida ka ba sai ki mai gidan ki ba ni aure yanzu na fara ka sake da ke ni kan aure yanzu na fara ba ni ba saki in kina son kike sai ki bani sadaki to wannan fa mutum zai yi haka ne idan ta zo bi fahimta mu bayyana dan kuro ne ya ribaci wannan shi ne baya son ta ya matsa mata in kai ne ba ka son ta sai dai ka saki ba maganar ka nemi wani abu dan idan ka nemi wani abu bai halatta maka karba ba ko da ta baka kamar da aya sai bayani cikin surutun nisa sai Allah ya mai
wa idza talaqtum an-nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhumunna an يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ والله يعلم وانتم لا تعلمون
حديث يثبت في صحيح البخاري اكو صحابي مي سنا معقل ابن يسار معقل ابن يسار yana da kawarsa wanda wani sahabin ke aurenta sai rabuwa ta faru tsakanin su sai ta dawo gida ta yi idda har ta kare ba tare da mijinta ya zo yayi komai ba bayan kammala idda da gaba sai ji yana kaunarta yana son ya sake zuwa ya nemi aurenta sai ya zo zawarci dan ya aure ta sai ma'akal ibn ya sare yake bazan taɓa yadda in baka ba dacin na duk ƙimar ka na baka ka sake ta kuma dan rashin kirki ka bari har sai da ta kammala idda da komai ba yanzu ta kammala idda ka zo ka sai kana son ta koma ba za ta koma ba ita ma ta tana so ta koma mijin ma yana son ta koma a sake yin sabon ɗauren aure da sadaki da komai shi kuma wani ya ce ba za ta koma ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza talaqtumun nisaa idan kun saki matayenku fa balagna ajalahunna sai ya kasance idda su ta riga ta kare ko tana dab ta kare ko kace idda su ta kare fala ta'dhuruhunna an yankihi la azwajihunna to ku waliyi ma'ana majibin ta lamarin mace kai alwalinta ko alwali ko waɗanda suke waliyai na mata fala ta'dhuruhunna kada ku ce za ku hana su an yankihi la azwajihunna su auri mazajen su na dadin da suka sake su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun amince a tsakanin su ta hanyar kyautatawa wato kamar kila da sun yi gaggawa ne yayi gaggawa yayi saki ita ce bata kyautawa sai wani abu daga bayan tayi da dama shi ma yana da dama suna son su koma baya halatta ko waliyan su kace ba za su koma ba tunda sun yi da suna son su sawa'un sakin ta ne yazo zai kome kafin idda ta kare dama wannan ai ku sanar da ku ne zai amma ba nema ki yadda ku ba ta in kun yadda ya komi in ba ku yadda bai fasa da ya ce ya komar da ita shaidu guda biyu kawai zai kafa da wane ina kafa ku a matsayin shaida na dawo da matarsa da na saki shikenan ta zama matarsa matakar suna cikin yadda bata kare ba, amma idan idda ta riga ta kare to a lokacin nan da yanzu shi ba zawadi ne, neman aure yake, kaga sai ya nemi yarjewa daga wajen alwali, sai yan alwali ya ga dama ya bashi, to dukansu dai ko wancan din ko wannan din Allah ce fala ta'dhuluhunna an yankihinna azwajahunna, kar ku ce za ku hana su aure mazajensu, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, idan sun samu yarjewa a tsakaninsu ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta dace da shari'a. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, wannan abinda aka ambata shine wanda ake yin wa'azi da shi da duk wanda ya kasance yayi imanin Allah, yayi imani da Allah, yayi imani da ranar karshe a cikin ku. Zalikum azka lakum wa athhar, wannan kuma shine azka lakum, abinda yafi tsarki a gare ku, wa athhar kuma yafi dacewa, domin da azzaka da athhur kuma duk ma'anar su daya, azka wa athhar wato shi yafi tsarki, shine yafi tsarki ko shine yafi dacewa. A ce in dai miji ya yi yana son matarsa za su koma, to su koma ɗin shi ya fi sama da ku ce za ku hana su, don tunda zuciyarsa ta rataye da ita, ita ma zuciyarsa ta rataye da shi, saboda haka idan kun ce za ku hana su sai ku kawo wata matsala kuma daban. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ubangiji ta'ala ke da sani na me ya fi dacewa da bayansa, ba ku ne kuka fi sani ba, ku ba ku san komai ba sai abin da Allah ya sanar da ku.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين, والوالدات matayi waɗanda suka haihu, yurdina auladuhunna, za su shayar da ƴaƴansu jariran da suka haifa, haulaini kamilaini, tsawon shekaru guda biyu cikakku, liman arada an yutimma ar-rida'a, ga waɗanda suke so su cika wa'adi da aka ƙayyade na shayarwa, wato shine shekara biyu, ba tilas bane kaiwa shekara biyu, amma idan an kai shekara biyu kuma bai halatta ba ƙetare shekara biyu ana shayar da jariri, a iya yawa shekara ɗaya yin haka ba ya fi dacewa shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara biyu, liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu, wajibi ne akan uba dan shine al-mawludi lahu, wanda aka haifa masa jaririn wajibi ne akan sa, rizquhunna, ciyar da matayensa da suka haihu din, ko da ko ya sake su yanzu ba sa karkashin igiyar aurensa, ta je gidansu ta haihu, kaga ita kammala idda kina, to yanzu kai ne za ka ciyar da ita, domin ciyar da ɗanka wajibi ne, shi ɗanka yanzu bai fara cin abinci ba, sai in mahaifiyarsa ta ci abinci daga abin da ta ci ne za a kalata a wata masana'anta a ciki a samu masa madarar da zai sha, nonon da zai sha, to sai zanto dole ne ka ciyar da ita dan mamanta ya bayar da nonon da ɗanka zai sha. Wa 'ala al-mawludi lahu, wajibi ne ga wanda aka haifa masa zaɓin, rizquhunna, ciyar da matar ko ciyar da su matan da suka haihu ɗin, wa kiswatuhunna, da yi musu tufafi sutura kenan, bil ma'rufi, ta hanya sananniya a shari'ance, a al'adance, me zai yi wanda bai yi ƙauro ba, me zai yi wanda bai almabazzaranci ba, bisa ga ka'idar wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama, bisa ga ka'idar wa kulu washrabu wa la tusrif, shi da bil ma'ruf, me zai yi wanda zai zama tsakatsakiya wajen ciyarwa, me zai yi tsakatsakiya wajen tufafi, dole ne yawa matar, dole ne ya mata na abinci ko sutura ko da bata tare da shi, tunda ɗansa yana kan cinyoyinta tana shayar da shi, shine wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, لا تكلف نفس الا وسعها ba dora wata rai sai abin da za ta iya abin nabi kar iyaye dan jin haushin ya fiki yar su yanzu da ta haihu a kallafa masa wani abin da ya shafi ciyarwa da tufafi wanda ya fi karfinsa bai dace ba a shari'ance lalle ne abi cewa mai hali irin nashi mai matakin albashi irin nashi samu irin nashi menene abin da ya kamata ya ciyar da matarsa tsaka tsakiya wanda bai almubazzaranci ba bai yi kwanro ko roya ba to sai a karɓi wannan abin a wajensa kar a kallafa masa abin da ba zai iya ba shi ne rasu kallafa nasu lillahi sa'a la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi la tudarra walidatun bi waladiha kar a cutar da mace a musguna mata saboda danta haka kuma kar a cutar da wanda aka yi wa haihuwa shi uba kenan saboda ɗansa da akwai lokacin da miji zai gallaza wa mace ba dan komai ba sai dan ɗanta akwai lokacin da mace za ta gallaza wa miji ba dan komai ba sai dan ɗansa tunda dai ɗan yana wurinsa bari ta nemi kaza bari ta nemi kaza ba zai ta yi ma ƙarya ta yaron baya da lafiya bayan lafiya sa kalau jiya bai kwana a jiya ya kwana bai barci ba bayan ya kwana yana barci ba dan komai ba sai dan ta gallaza uba kawo kaza kawai dan sanadiyyar ɗansa a cutar da shi kamar yadda kuma bai halatta ba dan sanadiyyar ɗansa ya ce zan cutar da ita sawa'un ana tare ne ko an rabu da akwai lokacin da ake cutar juna saboda yaya dan ana tare akwai lokacin da ake cutar juna saboda yaya bayan an rabu ko wanda bai halatta ba domin la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi abdi ya tafi lokacin da ake rabe ya tafi lokacin da kuma ake hada da juna ina fata an bayyana da akwai matar da idan tana so ta munguna maka kayan mata abin da yake ba daidai ba sai ta kwada dan kamari sai ta zage shi a gaban ka ba da shi take ba da kai take dan ka ji haushi dan ka ga zuciyar ka tara sai da dan shi ma akwai mutumin da idan mace ta yi masa laifi ba da ita kadai ce fushi ba har da yayanta yadda ita yake fushi da ita ko yayanta suka zo turata wajen sa dakin su sai kore su ya daure musu ku fita to menene laifin su kuma take لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي وعلى الوارث مثل ذلك ابين da yake nufi da alwarith anan magajin dadin ma'ana idan ba uba alwarith wanda zai iya cin gadan da bayan mutuwar da to shine ya kamata ya ji bincin nauyin wannan dan wajen kula da shi tunda ubansa bayan kaga babban wannan ba zai iya cin gadan sa ba sai iya cin gadan sa kamar mahaifinsa wan mahaifinsa duk suna iya cin gadon wannan dan idan ya mutu to yanzu tunda mahaifin yaron ya mutu dan ba mai kula da shi sune suke da nauyin kula da shi abinda duk za a nema a wajen uba sai a nema a wajen kanin uba ko a wajen wan uba ko a nema a wajen babban wa na wannan dan lokacin da mahaifinsa ya rusu shine ma'anar wa al-warithi min dhalik Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa akwai wata nukta dake cikin wannan aya da ubangiji ta halata la tudara walidatun bi waladiha yana da dama da ya ce wala walidun bi waladihi tunda walida mahaifiya walidun mahaifi da yadda aka ce kar a cutar da uwa mai haihuwa game da ɗanta ha kuma kar a cutar da mahaifi game da ɗansa amma me wannan hikimar ba a kawo walid ba sai a kawo mauludun lahu domin lafazin mauludun lahu ya shafi uba da ya haifi ɗan lafazin mauludun lahu ya shafi ƙanan uba ya shafi wan wannan yaron domin lokacin da aka haihu a gidanku mahaifinka matarsa ta haihu idan ka zo ka cewa abokananku an yi mana haihuwa ƙarya kai shi mahaifin dai idan ya ce an yi mana haihuwa ƙarya yayi shi kanin uban dan ko wan uban dan idan ya ce an mana haihuwa ƙarya yayi ashe ku duka kowanne mauludun lahu ne domin da an kawo walid da uba ne kawai zai jibinci nauyi amma tunda aka ce mauludun lahu idan uba yana nan shi ne nufin ke gaskatuwa a kansa in baya nan kanin sa na nan wan sa na nan to su ne za su ɗauki wannan nauyin da baya nan da in yana na shi ne zai ɗauka shi ne hikimar wala mauludun lahu bi waladi wala alwarithu mithlu dhalik sai zan to karin bayani ne kawai an gane ko fa in arada fisalan idan iyaye guda biyu sun yi nufin yayi dan su an taradin minhuma wa tashawurin bisa ga yarda a tsakanin su da tattaunawa da shawara fala junaha alaihi ma babu laifi su yayi dan abin nufi uba ba ya da ikon yace lalle a yayi da wata mai zuwa uwa ba ta da iko ta ce lalle zan yayi da wata mai zuwa sai sun yi shawara da juna. Ina faɗa an fahimta. Shi ba zai zo ya yi ra'ayi da kau kama kariya ya ce ya a yayi ɗan ba dole. Ita ma ba za ta yi ra'ayi da kau ta ce tun da ɗan nuran ta yake sa kawai ta yayi. Dole sai sun yarda. Fa ina arada ta sa lana an taradun min huma wa ta sa ku. Fala juna ha adai. Wa in aradtum an tastardi wa auladakum. Idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku a shayar da su a wani gida wata uwar da ba mahaifiyarsu ba ta shayar da su. An gane ku? Idan kun yi nufin haka fala junaha alaikum babu laifi a kanku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan wato ainihin sallamtum kun bayar da ma ataytum abin da ya kamata ku bayar aka yarjejeniya da ku za a shayar da ƴaƴanku ku biya lada kaza sai ku je ku kai ku biya din bil ma'ruf ta hanyar sadaka shari'a to menene ke sa har kawai a ce sai an je an kai yaro a shayar da shi anan ayar haka sai magana idan kun so ku shayar da shi amma aya ta cikin suratul talaq ta yi bayani wa in ta'atartum fasaturdi'u lahu ukhra ta'atartum kun samu rashin fahimtar juna kun rabu da matar ga jariri tana shayar da shi yau wata biyar ka sake ta ta ce to ni aure zan yi kuma tunda zan yi aure dama yaro zai dawo wurin ka shi kuma bai kai lokacin da za a yaye shi ba ya za a sai a nemo mai yaye da sai a nemo mai shayarwa idan aka nemo mai shayarwa sai a yarjejeniya nawa za a baki kowane wata ki shayar da wannan yaron kaza za a biya ta shikenan sai uba ya biya a shayar da kansa ina fata an fahimta wato ta'atartum kenan kun samu rikici to fasaturdi'u lahu ukhra sai a samu wata ki shayar da shi idan wata za ta shayar da shi waye zai biya yunjizu sa'atin min sa'ati sai aya ta saka ka a hade ma'ana shi ma abucin yarwa uba kenan sai ya ce yadda dole ce da matarsa haka dole ce da kansa ومن قدر عليه رزقه فليمدد مما آتاه الله سواء ينا ديالوا او باي ديالوا غربدن هلنسا غربدن ابن زيتي شينا نن آية تجي فلا جناها عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله تقولي دوكوكين الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير كسني جواء بنجي تعالى ما يغنن دو ابن دوكي اي كتاواني كما زي مكو سابي اكا حكا دانا تاسم كياما ابن دمك فدا دمو دي الله سبام لادا وان دمك كسكري الله سيادمنا والسلام عليكم ورحمة الله